إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالق made the oceans, rivers, lakes, streams and lakes. Bow their waves in pure submission upon the earth to praise his name. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما سارمو السلام عليكم barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na al-azkar shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan Radio Freedom Radio Jama'a take yadda shirye-shiryen ta a kan mita 92.9 a nan cikin garin Kaduna shirin na al-azkar shiri ne da kan zo muku inda shirin ka fara kawo muku fasaran huduba daga masallacin harami inda daga baya kuma mukan ji ga bangaren al-azkar inda za ku kira domin karantu addu'o'i da malam ya bada a makon da ya gabata inda malamin namu Dr. Hamis Al-Hafiz limamin masallacin El-Lido dake tudun wada Kaduna kan fasara hudubar da wato aka gudanar a masallacin na harami amma haka yanzu muna tare da malam akramakallahu assalamu alaikum kuma da Allah to akramakallah da yake lokaci yayi kuma daga zamu fara da al-azkar kafin shi imam ya hawo bisa mumbari
to alhamdulillah kamar yadda aka saba duk mako muna kawo addu'a da za a karanta wanda idan masu saurare sun bugo ita za su maimaita makon da ya shuɗe mun ɗauki zikirin da ake tsakanin sujjada guda biyu ma'ana idan mutum ya ɗago daga sujjada ta farko kafin ya koma ta biyu akwai abin da zai faɗa to za mu sake maimaita wannan addu'a yau saboda muhimmancinta wato mutum da ya ɗago daga sujjada ta farko sai ya ce rabbi ighfir li اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني وارفعني وانا يتشهد هذا الابو امينتا
to ma sauraron kun ji addu'a da malai bada kuma za a kira domin a wato maimaita wannan addu'a lambobin da akan kira su ne kamar yadda aka saba za a kira domin karanto wannan wato addu'a musamman da malai ya bada a cikin wannan shiri na al-azkar idan kafin mu fara samun kiran ina ga akwai lamba 08 2 3 3 2 da 08 7 7 4 4 4 waɗannan su lambobin da za a kira a cikin wannan shirin al-azkar domin maimaita addu'o'i da malam ya bada.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Ummu
Aiman daga cikin kinau.
Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وديعتا تبتا تعالى شين مبوائين كوتا من ملك جكا ملكا شين أبنجي من كوتا وان جيسو فد لتافي قبا وانسا دون شريع عندكم تناسى سواء ما أبو ساقق علي سنة الله سبحانه وتعالى يسمي علمني ما سأمفاني أعجيش من قرآني دون هجودي بينا النو da kuma fayyace al'amura ira da amsa Allah tabbata da shugaban mu Annabi Muhammad wanda ya zo mana da alqur'ani mai girma sannan ya zo mana da ayoyi da ambato wanda yake bayyananne ya yi jihadi don daukar mar Allah matukar jihadi sai ya zama shine sai wanda ya yaki ira da amsa Allah tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa baki daya Allah ya aminci ne yawa gare shi har zuwa ga ranar sakamako. Bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki domin tsoron Allah shine mafi riban kasuwanci da kuma da'a sannan ku kiyaye saba ma Allah domin bawan duk da ya saba ma Allah ya wuce gona da iri hakika ya tafi dan haka ku kama abinda magabatan ku na kware suke kai da kuma jama'ar musulmi sannan ku yi riko da shiryar ku da abinda suke kai wajen aqida da aiki da kuma ji da biyayya sannan ku kiyaye zalunci domin zalunci abin kyama ne wuta ne ranar alkiyama sannan abu ne mai muniya ku bayan Allah. Ku sani Allah ya saka ta alqur'ani mai karamci don wasu manufofi da kuma hikimomi don haka shi littafin Allah ne tafarki da shiryar da mutane yana daga cikin mulki bayyana don ya tsarkake zukata da kuma gyara zukata da kuma miƙa da ɗabi'u da kuma nuni ga mutane zuwa ga tafarki miƙaƙƙe sannan don ya zanto hujja mai ƙarfi da kuma dalili bayyananne wanda kowa zai iya gani dangane da gaskiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima. Saboda abin da ya isar daga Ubangijinsa duk da dare na kaiwa da komowa duk wanda ya tuntun cikin alqur'ani mai albarka zai samu cewa qur'ani ya kunshi dukkan abin da rayuwa ke bukata da kuma bukatun mutane da kuma abin da zai faranta musu rai cikin duniyarsu da kuma lahirarsu. Babu wani tafarki daga cikin tafarkin tsira na alheri face alqur'ani ya yi bayani ya yi nuni zuwa gare sa. Babu wani tafarki na sharri face alqur'ani ya yi hani daga barin bin wannan hanyar. Sannan kuma alqur'ani ya kunshi abin da zai gyara aqidun mutane da ɗabi'unsu da kuma mu'amalolinsu da kuma dukkan sha'aninsu. Shi dai alqur'ani mai albarka an saukar da shi don a tabbatar da zukatan muminai dangane da ubangijinsu su samu natsuwa da kwanciyar hankali su yi jayayya da shi don gaskiya don su kare gaskiya da shi su kare haƙƙoƙi da shi. Alqur'ani ya kunshi da izinin Allah yana kira zuwa ga al'umma masu tausayi da son junansu da jin ƙai tsakaninsu. Wannan wata matsala ce wadda ne zai sanya su ƙarfi a kan maƙiyansu. Allah ya ce Muhammadu manzon Allah ne waɗanda suke tare da shi masu kallazawa ne ga kafirai sannan tsakaninsu masu jin ƙai ne za a gansu suna ruku'i suna sujada suna neman falala daga wajen ubangijinsu da yardan Allah. Haƙiƙa wannan al'umma mai girma sun zama aya guda daga cikin ayoyin ƙudurar Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya rayar da ita a doron ƙasa yadda Allah ya ƙirƙire su ya samar da ita yadda ya ga dama. Dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mutane su gudana akai haka Allah ya tsara su ta fuskar aqida mai tsarki da kuma tunani mai kyau da kuma dabi'u da kuma ma'aulai wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. Al-Qur'ani mai albarka da izinin Allah shi ne zai iya fitar mana da wata al'umma irin waɗancan al'umman da izinin Allah in mun koyi da su. Sai dai babu makawa ga matasan wannan al'umma su tashi su zage dam su bi tafarkin magabata na ƙwarai tun daga imani tabbatacce da kuma dogaro ga Allah da kuma riƙo da igiyar Allah shi kaɗai da kuma yin imani da ƙaddara da kuma gaskata alƙawarin Allah da kuma narkonsa da azabansa da ƙyacewarsa da kuma yadda da Allah wanda yake shi ya halicci manzo ya turo sa wanda ake so mu koyi da ɗabi'unsa tsira da amsa Allah tabbata a gare shi da magabata na ƙwarai. Ya ku bayan Allah, Allah ya kiyaye ku da waɗannan za su tabbata a cikin zukatan mu'minai to da sun samu tabbata akan dukkan jarrabawa da duk damuwa da kuma dukkan fada da ke tunkararsu. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi yana gawa ɗan Abbas Allah ƙara musu yadda su biyu yake na ɗaiɗai ka kiyaye Allah shi ma sai ya kiyaye ka. Ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka in za ka yi roƙo ka roƙi Allah shi kaɗai sannan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah shi kaɗai sannan ka sani da duk al'umma za su tattaru a kansu amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanarka da komai face abinda Allah ya riga ya ƙaddara maka tun ranar gini tun ranzar ne haka da za su tattaru a kansu cutar da kai da wani abu babu wanda zai iya cutar da kai face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta tun ranar gini tun ranar gani an ɗauki alƙalamin ƙaddara littattafai sun bushe. Wannan shine hadisin Imam Ahmad a cikin Musnad da Tirmidhi kuma yake hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ya ku dandazon musulmai yana daga cikin mafi girma abinda musulmi zai yi alfahari da shi a jiya da kuma yau da kuma gobe kuma mafi cancantan abinda ya kamata musulmi su tsaye da rayuwarsu a kai shi ne littafin Allah maɗaukakin sarki kuma lallai hanyar yi wa littafin Allah hidima buɗaɗɗiya ce kowa yana buƙatar ta zai iya bin ta da zuciya wacce take cikakkiya da gaskiya da ikhlasi da kuma fatan samun lada da kuma neman ƙari na daga ribar duniya da lahira. Allah madaukakin sarki ya lamince ma littafin sarkewa zai kare shi. Allah ya ce lallai mu muka saukar da ƙur'ani kuma mu ne za mu kare shi. Allah ya sauƙaƙe wa bayansa har da ke wannan littafi a cikin zukatansu da rayukansu da ƙirazansu godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai. Duk lokacin da wannan ƙasa ta Saudiyya masarauta mai albarka ta tafi a hannun shugaban wannan ƙasa sarkin wannan ƙasa Faisal haka nan bayansa ƴaƴansa masu ɗa'a masu albarka waɗanda wasu rasu Allah ya jiƙansu muna roƙon Allah ya shigar da su aljanna har zuwa zamanin mai wa harami hidima guda biyu wato sarki Salman Allah ya kare mana shi da kuma mai jiran gado wato Muhammad Salman yana daga cikin mafi girman aikin su shi ne dai kulawa da himmantuwa da littafin Allah. Eh wallahi shi ne kiyaye shi da karanta shi da kuma tuntuntun a cikin da kuma kulawa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakika hanyoyin kulawa cikin Al-Qur'ani ya yi yawa daga ciki akwai raba kyaututtuka da shirya musabaƙoƙi kamar musabaƙa da ake ta duk duniya ta Maliki Salman bin Abdul Aziz don haddace Al-Qur'ani da kuma karanta shi da kuma fassara shi. Wannan an shirya ko ana shiryawa na ainihin maza da mata wanda a wannan shekarar an shirya tsari wanda yake mai kyau wanda ma'aikatar kulawa da harkokin addinin musulunci ta kula da shiryawa. Waɗannan hanyoyi ne waɗanda za su taimaka wajen harzuƙa yara da kuma sa musu karsashi wajen haddace littafin Allah a zamanin da himma ta yi ƙaranci sannan kuma abubuwan da ke ɗauke hankali sun yawa. Lallai wannan yana daga cikin abin da musulmi zai alfahari da shi a wannan ƙasa mai albarka mai ni'ima na kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya da Allah ya ba mu ƙarƙashin kulawa da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muna addu'a Allah ya saka mu shugaban wannan ƙasa da mai jiran gado ya sanya duk abin da suke gabatarwa ga musulunci da musulmai a cikin kyawawan ayyukansu ranar da zuciya ko yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da zuciya ko kaciya Allah ka samu na ciki ina roƙon Allah ya dakatar da su ya tabbatar da su da waɗanda za su tarayya ciki lalle wasu matasa ne sun yi imani da Ubangiji da su ka tsara musu shiriya ina neman tsaron Allah daga shaytan da yake Allah ya ce lalle wannan alqur'ani yana ciyarwa zuwa ga abin da shi ne mafi tsayuwa yana bishara ga mu'minai waɗanda suke aiki na ƙwarai bisa ga cewa suna da lada wanda yake mai girma Allah ne ke roƙo mu albarka da ni da ku cikin alqur'ani mai girma Allah ya amfana da ni da ku da abin da ke cikin daga ayoyi da ambaci wanda yake mai hikima ina faɗin zance na wannan na roƙon Allah ta'ala gafara gare ni da ku da sauran dukkan tsokacin musulmai daga dukkan zunubi da kuskure ku roƙe sa gafara ku tuba zuwa gare shi lallai Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinƙai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kalikai na shaida wa tare da tashi Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya na shaida farin jaka da annabi Muhammadu sahibo bawansa ne manzansa ne da Allah sai tsira da aminci da albarka ga bawansa manzanka annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo su da kyautata zuwa ga ranar sakamako bayan haka hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba za a yi tashin kiyama ba har sai zamani ya yi kusa da juna sai ya ga shekara ta dawo kamar wata kamar sati kamar kwana ɗaya sai ka ga kwana ɗaya zama kamar sa'a ɗaya sa'a kuma sai ta zama kamar kawai ƙyaftawan idanu ko wani abu mai kama da haka haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayani wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama daga cikin akwai ƙarancin albarka cikin zamani da kuma shagaltuwan mutane da abin duniya da ƙyalƙyalanta da kuma jin daɗinta da kuma ɓata lokaci cikin abin da bai da amfani ba za su amfana daga zamaninsu ba balle a cikin addini ko a cikin al'amuran duniya wataƙila yana daga cikin abin da muke gani shine abin da ya janyo haka shine hutu da jin daɗi da more rayuwa sai dai wajibi ne musulmi ya kokari ya daidaita rayuwarsa ya kalli manufar da ta sanya a halicce sa Allah ta'ala ya ce ba mu halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta samu ba na neman arziki daga gare su ba na neman su ciyar da mu Allah shine mai ciyarwa ma'abokin ƙarfi ko mai iko lallai shi mutum yana da manufa da kuma saƙo da ya sanya Allah ya halicce shi ba halicce shi don shi da sha da bacci da hutawa ba da su ɓata lokaci waɗannan abubuwa duka ana amfani da su ne don mutum ya nemi taimakonsu da wajen ɗiwa Allah ɗa'a babban malami Ibn Usaymin Allah ya ji ƙansa da rahama ya ce in aka ce menene tafarkin da zai sanya lokacinmu su zama masu albarka sai mu ce shi ne yawan ambaton Allah maɗaukakin sarki dalilin wannan shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala yake zakar kai ɗa'a ga wanda mutum gaskalantar da zuciyarsa ta ne bisa zuciyarsa ya zama al'amarinsa a wawwatse ya zama wato sha'aninsa ya zama ba shi da wani albarka inda mutum in ya kawo da kai daga ambaton Allah ya bi son zuciyarsa Allah zai cire albarka daga cikin al'amuransa wannan kuma shi ne muke iya gani cikin halin da dama daga cikin mutane abin bakin ciki Allah ya rabkanar da zukatansu daga barin ambaton Allah sun bi son zukatansu al'amuransu sun wawwatse suna ɓata lokuta da kwanuka ba su da wani abu da suka mai amfani zancensa ya ƙare Allah jikansa da rahama ku ji tsoron Allah ya ku musulmai ku gode ma Allah a kan ni'imomin da ya maku saboda Allah ya muku baiwa wallahi na wannan albarka da kuke ciki na Sha'aban wannan wata na Sha'aban wuri ne na ɗaukaka ayyuka zuwa ga Allah na bautan Allah maɗaukakin sarki ku daddage wajen yi wa Allah ɗa'a ku daddage wajen yin amfani da lafiyanku kafin rashin lafiyanku da wadatuwanku kafin talaucinku da samartakanku kafin tsufanku da rayuwarku kafin mutuwanku sannan ku sani ya ku bayan Allah Allah ya umarce mu da wani al'amari ya fara da kansa Allah shi ya ce lallai Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga farin jaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ku masu zallan imani ku yi salati da kusurin ne da wadanda ya sa iyawanku Allah manzo Allah sai sanin yake wanda ya mun salati guda daya Allah ta'ala zai masa salati 10 sannan ya tankare masa zunubai 10 sannan ya dauka kashi daraja 10 muna salati muna cewa ya Allah ka sanya salatinka da rahmatinka da albarkarka ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu jagoran masu tsoron Allah shi kuma kan annabawa Muhammadu dan Abdullahi wanda yake bawan sa ne manzon sa ne shugaba na alkhairi jagoran alkhairi annabin rahama ya Allah ka tayar da shi a wani matsayi abin yabo wanda kowa zai kishi da fatan jama'a shi ne ya samu wannan matsayi ya Allah ka yarda da halikofin sa guda hudu jagororin nan Abubakar da Umar da Usman da Ali ya Allah ka yarda da sauran sahabbai baki daya da tabi'ai da waɗanda suka biyo su da kyautatawa zuwa ga ranar sakamako ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ka tabbatar da duk wanda ya tabbatar da musulunci da musulmai ya Allah ka sanya wannan ƙasa ta zanto amintacciya da sauran ƙasashen musulmai da sauran ƙasashe ya Ubangiji talibai ya Allah ka datar da musulmai mazansu da matansu da muminai mazansu da matansu ka gafartawa matattunsu marasa lafiyar mu ka ba su lafiya da marasa lafiyar musulmai da ke muke zakaru mu a iyakoki ka datar da jifansu ka tabbatar da dugadugansu ka taimake su akan maƙiyanka maƙiyansu baki daya ya Allah ka datar da shugabanmu mai waharani biyu hidima da mai jiran gado ga abin da kake so ka yarda da shi ka samu maɗigansa zuwa ga yi masa ɗa'a da tsoronka ka datar da dukkan tsokacin shugabannin musulmai ga dukkan alkhairi ya Allah ka saukar mana da ruwan sama kar ka sanya mu cikin masu jeba tsammani ya Allah ka shayar da mu 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 ya Allah mu mun zalunci ka wannan mu gafarta mana kai mun rawa zamu kashe cikin tababbu ya Allah ka ba mu abin so ga duniya da lahira sannan ka kare mu daga azabar wuta ya ku bayan Allah kutuna Allah yana umurni da adalci da kyautatawa da bai mu abuta kusanci yana hani daga barin alfasha da abinci da kuma zalunci yana muku wajidan ku wasu ku ambaci Allah madaukakin sarki zai ambace ku ku gode masa akan ni'imominsa zai kara muku ambatan Allah ya fi komai girma Allah ya san abin da kuke aikatawa
alhamdulillah wannan ita ce fasarar kuduba daga masallacin Harami inda Imam Harami ya karanto wannan kuduba kuma malamin mu Dr. Hamid Al-Qafis Imam masallacin Yallido dake nan cikin wata Kaduna ya fassara mana wannan kuduba muna fata an amfana da abin da aka ji a cikin wannan kuduba sai dai za mu sake koma ga malam domin ya bayyana mana sakon da wannan kuduba take dake da shi akan Allah
to alhamdulillah yabo da godiya da jinjina saboda tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan hantsi mai albarka cikin wannan wata na Sha'ban wanda yau muna 8 ga wata shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin Makka zuwa cikin garin Madina daidai da 11 ga watan Maris shekara ta 2022 miladiya mun saurari khutba daga bakin ɗaya daga cikin limamai wato al-Sheikh al-Doktor Abdullah al-Juhani al-Sheikh al-Doktor Abdullah al-Juhani al-Imam shi ya jagoranci gabatar da wannan sallah a yau kuma a yanzu haka ko kuma ya ƙarƙare wannan khutba sannan kuma ya jagoranci yake jagorantar sallar juma'a ta wannan rana babban jigon abinda wannan hutuban take karantarwa bayan ya fara da gode ma Allah da kuma jaddada kalimatu shahada da kuma yabo zuwa ga farin jakada da salati da taslimi zuwa gare shi da kuma wato kira zuwa ga tsoron Allah ta yadda ya karanto wasu daga cikin ayoyi daga cikin alkur'ani waɗanda suke nuni zuwa ga tsoron Allah irin su ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku tuna wata rana wanda za ku tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala za ku bayar da lissafin dukkan ayyukanku da kuma abin da kuke aikatawa da kuma dukkan maganganunku da kuma abin da kuke faɗi baya ga wannan malamin sai ya magana akan wato tsada na wannan addini da kuma wannan rayuwa ta mu ta musulunci ta yadda idan mutum ya kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyaka iyawansa Allah ma zai kiyaye shi ya kawo mana hadisin Musnad na al-Imam Ahmad da hadisin al-Imam Tirmidhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisul wa yake ga mun yake cewa ihfazillah yahfazuka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak in ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gaban ka duk abin da kake yi shike maka jagoranci ba inda zaka matsa gurgudan kani sai face Allah shine zai maka jagoranci in zaka fadi sai ka fadi daidai in zaka aikata shi ka aikata daidai babu tintibe babu kuskuren da za a da a rika nadama saboda mutun ya kiyaye dokokin Allah ihfazillah tajidhu tujahak sannan yake cewa ka sani da dukkan lokacin al'umma na duk duniyar nan za su tattaru akan su amfana da kai da wani abu su mai da kai mai dukiya ko mai mulki ko mai arziki su ba za su iya amfana da kai da koyon face abin da Allah ta'ala ya riga ya tsara tun ranar gini tun ranar zane tun lokacin da Allah ya lice alkalin ya ce ya rubuta maqadir kulli shay ya rubuta kadarar dukkan komai to babu wanda zai iya mai da kai abin da Allah bai rubuta maka ba haka kuma a ɗayan hannun da dukkan lokacin al'umman duk duniya za su tattaru akan su da sai sun mai da kai koma baya kasan kasa to ba za su iya ba face abin da Allah dama ya kaddara zai faru da kai na koma baya ko na tawaya ko na lokushe wanda ta na arziki ko na wata cuta ko wani damuwa da haka kenan da mun yi imani da Allah matukan imani to ba za mu rika zargin waɗansu mutane da cewa su suka ja mana kaza ba ko suka jefa mu cikin kaza ba saboda haka manzala su sanin yake cewa ka nemi taimakon Allah ka karkare akan bukatunka sannan kuma ka rika matsawa kusa da Allah da kuma kusa da kokarsa ka rika roƙon Allah subhanahu wata'ala akan biyan bukatunka ka rike Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya kula da kai wannan shine babban abin da malamin ya kira zuwa gare shi a gaban hudubar sa ta farko a gaban hudubar sa kuma ta biya yi magana akan lalle babu shakka yana daga cikin abin da aka jarabci wannan al'umma da shi shine wato waɗansu alamomi na tashin alkiyama da suka fara bayyana ciki akwai wato rashin albarka da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin waɗansu alamura na mutane lokutan mu a rayuwar mu zaka ga abubuwa na albarka suna raguwa a kwana a tashi kadan kadan zalla su sallah ya bada labari cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama shekara za ta dawo kamar wata daya kaga nan da nan da yanzu ka ga mun dawo sha'ban nan da ramadan nan da mun dawo sati daya biyu sai ka ji an ce ramadan to lokacin mu ne yake tafiya zamanin ne Allah ya cire mu albarka zamani zai zo wata ya dawo kamar sati daya sati daya kuma ya dawo kamar kwana daya kwana daya ya dawo kamar sa'a daya to shi kenan an kama hanya sai ka ga minti daya ya zama kamar kyautawa idanu kawai za ka kuma tattalla abin za ka haka ne to malamin ya kira zuwa ga ainihin wannan tare da haka sai kulla alaka da watan da muke ciki amma duk da haka muna cikin wata mai daraja wata mai albarka shine watan sha'ban mu a musulunci babu watan da Allah subhanahu wata'ala yake tattare kamar a ce irin kasan karshen shekara in disamba ta zo yan kasuwa za ka ga sun janye kuɗin su an janye kayayyaki wai ana lissafi za a shiga sabo shekara ko to mu wannan watan shine watan da muke akan shi
barka mu shiga bangare na biyu bari mu dauki wannan sako
Hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kaduna, Kasiliya, hukuma ce mai manufofi da tsari. Gudanar da ayyukanta kamar yadda kudirin doka ya tanadi. Kuma ba shakka wannan hukuma ta Kasiliya tana sanar da cewa an samar da ita ne domin ta yi wa jama'ar jihar Kaduna hidima wajen sauƙaƙa zirga-zirgar ababen hawa da kiyaye haɗura. Kenan hukuma ce ta jama'a ta zo domin bautawa jama'ar jihar Kaduna. Wannan dalili ne yasa ita hukumar ta Kasiliya ke da hanyoyi da matakan kula da ayyuka da bibiyar ɗabi'un ma'aikata da ake horar da su sanin makamar aiki a kowane lokaci tare kuma da ɗaukar matakan. Ladantarwa kan duk jami'in da aka samu yana sa'a lokacin aiki hakan ne ma yasa hukumar ke da kyakkyawar alaƙa tsakanin sauran hukumomi kamar ƙungiyoyin direbobi da jami'an tsaro da ƴan jaridu da sauran ma'aikatan da ke ayyuka a kan hanya ya kuma kamata jama'ar jihar Kaduna ta sani hukumar ta Kasiliya ba za ta taɓa yin umarni ko ɗaukan wani mataki da za ta takura wa walwalar mutane ba don haka ne ma yasa hukumar ke kira da ake kira da babbar murya ga jama'ar jihar Kaduna cewa su ƙara ba ta haɗin kai da fahimta da goyon baya kan ayyukanta tare da jan hankali da shawarwari kan duk wani batu da kamata a duba a yi magana makan ce gyara kayanka bai zama sauƙi mu raba ba wannan sakon jan hankalin al'umma ne daga hukumar Kasiliya
madalla barkan mu da dawowa daga wannan sako da muka dauka kuma a cikin wannan shiri na al-azkar inda malam ya gama yi mana bayani akan wato fasaran hudu ba da shi Imam Harami
ya gabatar a wannan rana ta Juma'a. Yanzu za mu shiga bangare na biyu inda za mu tafi ga bangaren na al'asta, inda dazu kafin wato liman ya hau mun bari mun fara daukan wato kira, inda Umma Iman daga Kinkinau ta fara kira. Yanzu za mu koma kuma za a ci gaba da kiran lambobin da muka bada domin karanta addu'ar da malam ya bayar a dazu. Wannan za a saki nana
ta alhamdulillah ga addu'a kamar haka. Addu'ar tsakanin sujada guda biyu. Mutum zai ce Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Rabbi ighfirli rabbi ighfirli. Wadannan su ne addu'o'in guda biyu. Allah ya sa mu dace. Su ne za a buga amana ta.
To. Don haka ga lambobi kamar da muka bada wato 0-8-2-3-9-2 ga 0-8-7-7-4-4-9. A kira domin ci gaba da wato karantawa na addu'o'i da malam ya bada.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mama Ammar ke daga Dan Bushiya.
Mama Ammar.
Du'a ul sati bailan wajen kaini. Rabbi gfirli, rabbi gfirli, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni.
Now, to Mama Iman, alhamdulillah, to Mama Iman Ammar kenan. To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To Khadija cikin daga mure yake. Ba ma jin shi zai kaji da. Na'am to. Na'am.
Allahumma warhamni wa hdini wa jibrini wa aafini wa bihi wa rfa'ni.
Na'am. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Muna tare da kai.
Hello?
Muna tare da kai. Baka jin mu?
Suna na Muawiya.
Muawiya.
Idris.
So Muawiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli rabbighfirli Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajnubni wa'afini warzuqni wa'afini warzuqni
ya ito warata baki
to ma'awiya daga sa na'am assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah malam barkan ku da juma'a
barka da shigowa
Okay,
let's see how we're going
to get out of here. Okay, let's see. So, what do you
want to
do? So, this is the land of Rahman or Rahim. Rajik Firli, Rajik Firli. Allahumma Firli, Warhamni, Wahadini, Wajburni, Wa'afini, Warzuquni, Warfa'ani. That's the last year.
So, what do you want to do? So, let's see how we're going to get out of here.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam.
Barka da aiki.
Barka da shigowa ke magana.
Bilkisu Hassan daga Police Quarters.
Bilkisu Hassan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli rabbighfirli. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya fatar za ku tashi lafiya.
Alhamdulillah. Akwai sako na alaikum salam. Tuma asalam.
Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni warfa'ni.
Alhamdulillah, amin mama Asma'u. Akwai sakon Alhaji Nura Koli ga waɗanda suka samu dacewa kamar yadda ya saba bayarwa a cikin wannan shirin Allah da. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam.
Annabi daga ayin
bayani. Indatu.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kada a manta shirya ke zuwa muku kai tsaye. Wa alaikum assalam.
Da shi da shiya.
Alhamdulillah, wa ke magana?
Musa ne daga
Turunku. Musa daga Turunku. To, muna jin ka Musa.
Na je yin
audio, ina wasu ƙasa da yanzu. Audio ko dai, zaka buɗe rediyon ku?
Yanzu na
buɗe. To, ta je ka ci gaba da sauraron muna godiya Musa daga Turu.
Ya tsari lafiya mun gode.
Roma da Allah. Musa daga Turu ko. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Kai ke kallaye.
Mare
mamu Alhaji daga cikin
wada. Mare mamu Alhaji ina ji. Mala wanda ke
wa Alhaji daga cikin
sunan
ka Zainab ce. To, Zainab ko?
Kawai tsokacin da zan yi shi ne idan mutum ya bugo kamar yadda muka faɗakar a makonni da suka shuɗe kamar uku ko huɗu haka baya, cewa idan mutum ya bugo ya faɗi addu'a, ya cewa addu'ar kaza, ba don kuma saboda irin suna Turunku waɗanda suka buɗe ba su iya kama mu ba za su iya gane wani maudu'i ake ciki. Yana da muhimmanci, gaskiya ne kwarai da gaske hakan. Ko baka samu akwai wanda zai ci neman layi Malam Abubakar, yana so ya bugo ya maimaita an, saboda dubban mutane ne ke kokarin neman layi daya. To kaga ko da mutum bai samu layin ba zai iya haɗuwa da mutane wajen sanin halin da ake ciki kuma ya karu. So da dama waɗanda suke saurare kaɗai sun ma fi kila wanda ya bugo in ya maimaita don wani kawai shi da ya bugo ya karanta kila tafiya zai yi wata kila wani uzuri irin na shi go mai saurare zai bi shirin tun daga farko har zuwa ƙarshen sa da haka muna jinjina mu waɗanda suke saurare din da fatan Allah ya ba mu lada duka baki daya kuma waɗanda duk za su bugo in su maimaita su yi kokarin fadin addu'a su ce wannan ita ce addu'ar kaza kamar yadda mu ma muke fadi kafin mu bada addu'a sannan har walayi kuma muna tsokaci zuwa ga kulawa da ainihin wato harufa da kuma wasu lika yadda muka saba faɗakarwa wannan shine abin da zan yi tsokaci akai Allah ya samu dace
alhamdulillah Allah ya samu dace to amina wannan akwai menene sa addu'a mu ta bari mu saurari addu'ar da a bana mako mai zuwa da kuma safon juma'a
to alhamdulillah rabbil alamin idan Allah ta'ala kan mako mai zuwa yanzu zan ba da du'a usujudu tilawa kamar yadda muka sani muna cikin watan sha'ban abin da ya rage tsakanin mu da watan ramadan duka bai fi kwana 21 ba ko da biyu in ba ga wata ba wata yayi 30 to kaga 22 kenan in ba ga watan ramadan ana 29 ba kenan to duka dai ma kuma dai muke akwai muna fatan Allah ya kai mu ramadan lafiya zan hada da sakon da kuma addu'ar lokaci dai saboda alakar su babban sakon da zan kira zuwa gare shi musamman a daidai wannan wata da muke ciki watan sha'ban kamar da na fara fadi cikin fassaran ko kuma abin da sakon da huduba dinkulallen sakon da ke cikin huduban harami shine lalle fa babu shakka muna cikin wani wata mai daraja wani wata mai falala wani wata mai muhimmanci a rayuwar mu wanda bai kamata a ce mun sace dangane da wannan wata ba a irin wannan wata ne magabata suke yawaita yin azumi da harshen manzala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Usama bin Zaid wanda wata ran yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin ka kana azumtan wani wata da yawa kana yin azumi da yawa a cikin sa ba irin wannan wata na Sha'ban to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi cewa ai wannan wata ne wanda shine watan da Allah yake daukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah a tattara duk wani abin da mutum ya aikata mai kyau da mara kyau a tafi da shi zuwa sama sannan kuma a sake bude wani sabon shafi a cikin wata ne zuwa watan Ramadan kenan magabata na kware idan irin wannan watan yazo suna kakkabe alqur'anin su magabata na kware sukan fidda zakkan su janyo zakkan idan shi cikin ramadana zakkarka za ta yi shekara mallam bakar sai ka dawo da ita watan sha'ban saboda yin shiri da kuma tattali don fuskantar ramadan suna maida alqur'ani ya zama shine abin hiran su a kodayaushe a cikin wannan watan har ma magabata sun shahara da cewa suna kiran wannan watan da suna shaharul qurra watan alarmumi watan gangaren mahaddata gwanayen alqur'ani to a wannan wata ake ƙara gane su suke ƙara fahimtuwa su take fi saboda haka dukkan musulmi ne amfani da wannan dama na wannan wata na yawan karatu alqur'ani to addu'a da zamu bayar abin da yasa nake tana da alaka da wannan tsokacin ko wannan sakon shine to idan kana karatu alqur'ani ka san akwai surare da zaka ga ana yin sujada to wannan sujada me ake karanta madalla to akwai addu'a da ake zaka iya yin tasbihi amma dai akwai addu'a wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da alqur'ani kuma ya sujudu ya yi sujudan alqur'ani sujudar tilawa to ga yana karanta wata addu'a wannan addu'a ita zamu bada eh ga ta kamar haka idan mutum ya sujada in ya yana tilawa ya zo wajen sujada sai ya ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin zan maimaita sajada wajhi lillazi khalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين ادعان سجدا تلاوه akwai banci da wancan wanda muka gaba addu'a sujada wanda ake a cikin sallah ita kuma wannan a wajen sallah kana tilawa sai ka zo wajen sujada kawai sai ka durkusa ka kalli gabas ko duk inda ya samu ba sai gabas ba ko kana da alwala ko ba ka da alwala sai ka sujada don kai sujada ga abin da za ka karanta sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan ita ce addu'a da muka bada yau du'a usujudu tilawa da nufin idan Allah ya kai mako mai zuwa za a bugu a maimaita amma kafin mako mai zuwa nake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon lazimkan karatu alqur'ani a cikin wannan wata kamar yadda na faɗakar cewa wannan wata ne na makaranta alqur'ani wannan shi
kamar Allah ya faɗa wasu roƙo kamar yadda aka saba akwai sako daga Alhaji Nura Poli na Dudu Motors da kan bada ga waɗanda suka samu dacewa wato a bangare biyu bangaren mata da kuma maza wanda suka samu cewa na farko akwai Umma Aiman wance daga tunkinan wani ta fara kira ko kuma ce lamba waya 081 63 1978 78, sai kuma na Muawiya Idris kuma 081 68 44 09. waɗannan suna wanda suka samu dacewa, kuma Allah ya da za ku sabi da saƙo daga shi Alhaji Nura Koli daga Gudun Motors. Don haka anan za ni ban kwana da malam da kuma koma tsaro baki ɗaya cikin na shirin alaƙa, sai Allah kai mu mako mai zuwa za a ji mu ɗauki da sabon shirin amma don shi malamin namu Dr. Hamis Al-Hafiz limamin masallacin Juma'a na Ilibe da ke nan cikin Wada Kaduna da ya fasara mana kuɗuwa daga masallacin Harami, sai kuma wacce ta sada mu da ku Lara Musa Gambo, ni Abubakar Umar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
La ilaha illallah.